sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka dake haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Asabar jami'iyyar Democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024, inda ta maye gurbin jihar Iowa da jihar South Carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi, matsayin da ke nufin karfafawa bakar fata da tsirarun al'umma masu muhimmanci ga inda take da yawan magoya baya. Ko da yake akwai yuwar karin sauye-sauye daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekara, amma amincewar da kwamitin jam'iyyar Democrat na ƙasa ya yi yayin taronsa a Philadelphia na tabbatar da fara zaben fidda gwani na shekarar 2024 zai yi daban da na shekarar 2020. Ɗaruruwan jigajigan jam'iyyar ne suke tsaye a kan kafafunsu suna murna bayan da aka yi zaben cikin sauki. Jihohin da ke fara fafatawa suna taka muhimmiyar rawa wajen tantance wanda za a zaɓa cikin masu fatan shiga fadar White House da ke fafutukan neman kuɗi ko kuma samun ƙarfin faɗa a ji a siyasance. Galibi suna ficewa ne kafin su ziyarci jihohin da ba na biyan farko ba. Hankalin kafofin watsa labarai da mahawaran manufofi su ma suna ta'allaka ne akan waɗancan yankunan. Shugaban kasar Joe Biden ne ya jagoranci sabon shirin wanda ake sa ran zai sanar da sake neman takara a hukumance a watanni masu zuwa. Sake fasalin zai sa jihar South Carolina ta fara zabinta a ranar 3 ga watan Fabrairu, bayan kwanaki 3 sai kuma jihar New Hampshire ta gudanar da nata zabe, kana sai jihar Nevada. Jihohin Georgia da Michigan sune za su biyo sawu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa al'amura sun rancabe a gabashin Ukraine, yayin da kasar Russia ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Chernihiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabinsa na dare, shugaban na Ukraine ya ce Russia tana ƙara tura sojojinta da dama don ganin sun karya mana lago. Jami'an Ukraine sun ce sun dakile ayyukan Rasha a jiya Asabar a birnin Bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin ƙasar. Zelensky ya lashe takobi a ranar Juma'a cewa ba zai sake Bakhmut ba. Ya ce za mu gwamza faɗa har sai inda ƙarfinmu ya ƙare. A wata hira ta wayar tarho a jiya Asabar, Zelensky ya tattauna da Firaministan Birtaniya Rishi Sunak game da sabon hali da ake ciki a Ukraine, kuma dukkansu sun amince da kai ƙarin tallafin soja cikin gaggawa daga kasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin Rasha. Sun kuma tattauna akan jurewar sojojin Ukraine na dogon lokaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da aka sace shi a Mali, kamar yadda hukumomin yankin suka shaidawa kamfanin dallacin labaran Faransa a jiya Asabar. An sako Diawara Muhammadu, likita mai tallafawa WHO a yankin Minaka a ranar 2 ga watan Fabrairu, in ji wani jami'in kiwon lafiya a garin na Minaka da ke arewacin Mali, ya kuma ce yana cikin koshin lafiya. Wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na WHO a wani wuri da ba shi da nisa da birnin Gao ta yamma. Ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba. Ya kuma ƙara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba. To a shekarar 2012 ne ƙasar Mali ta faɗa cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka haɗa da sace 'yan ƙasashen waje da ma 'yan ƙasar Malin. Dalilai dai sun hada ne da neman kuɗin fansa da kuma ramuwar gayya. Islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar Taliban na Afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunnen 'yan ta'adda a Pakistan, bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci, in ji jami'ai a jiya Asabar. Tun bayan da 'yan Taliban suka koma kan karagar mulki a birnin Kabul, Pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'in mu dake cewa shin akwai adawa kuwa a kasar Niger? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanne Haruna Mamman Bako shine ya jagoranci shirin daga birnin Kwanne. Mahalarta taron na ta bayanai dake nuni da cewa akwai adawa a kasar Niger. Bismillah malami na gaba.
Abdulrahman Idris Kado soja wadansu na cewa wannan biya da kuke yi saboda tsoron kofartukan ku mutane su balle su hita kofartin ma su roshe shi yasa da dole kun kabe na gunduwa da dole kun kashe kidi.
To alhamdulillah Haruna dazuna maka bayani na nuna maka mu biyar da mun kai biya ce wadda ta nazari da kuma shi shugaban mu mutun ne wanda yake da kishin kasa wanda yake son kasa ga wanda yayi tunanin ga kasa tana cikin wani hali. Dalilin haka nan ne ya bi wannan gwamnati kuma ya tabbatar da dan takara wanda adda ko na PNDS tarayya tunda ɗan takara guda biyu ne. Ya dan takarar na PNDS tarayya biyar da yayi kamar ya tabbatar da wannan dan takara idan ya bi shi ya zama shugaban kasa za a samu sauki wajen rigungumin siyasa domin rinjaye ya karhi can saboda a samu zaman lahiya kuma kasar tana cikin rishin zaman lahiya. To dalilin da haka
nan cewa ku ɗan siyasar ba ɗan siyasar Niger saboda tsoron adawa ba ku da hankurin dokar risk kamar yan ka doka zabe wanda aka yi tun na manda na farko na Muhammadu Isuhu ai rinjaye ya hi karshi na tanja rinjaye ya hi karshi wajen tanja Muhammadu amma RDP jama'a tacce ta bi Muhammadu Isuhu amma wanga karo sai an kaga an rasa jam'iyyar da ka haka nan dole sai dai inda kun kaga na son shi jaye guga can ku ka son ku te saboda ba ku ruwa ku sha.
To kamar yadda ka sani Haruna Mamman Bako shirin jaye ya danganta da sakamakon zabe wanda yazo na zagaye na biyu da na zagaye na farko da na ɗaya da na biyu shi in ka diba wanga karo wanga zabe wanga zabe wanda an kai na karshen ga dogon rinjaye ne an ka samu yadda shi wannan dogon rinjaye shine yake tabbatar da idan an ka dallahwa kadan za a samu rinjayen ya samu ƙarfi kuma a samu zaman lahiya domin in an ka samu rinjaye wanda da na ɗaya da na biyu ba a samu babban rinjaye ba to kuma wannan rigungumu cikin ƙasa ba za su iya ƙara kariya ba tunda mun gani lokacin bari lokacin IFC an taɓa samu wani rinjaye na majalisa na dan majalisa daya wanda ya sa tsakanin gwamnati da adawa bambancin majalisa dan majalisa guda ne to ai kaga ba a samu zaman lahiya ba sai da ya kai ga juyin mulki an kai ga wannan abu domin haka nan ne mu shugaban mu yayin nazari saboda son yana son a samu zaman lahiya mai daurewa cikin ƙasa kuma a samu ci gaban ƙasa domin rinjaye ya hita kware domin yanzu idan ka diba wancan wanga zabi wanda ya kare dan majalisa abinda adda koi 171 cikin 171 jam'iyyu masu rinjaye suna da wajen 129 ne ina gani adawa tana da 39 to yanzu in ka hidda Ibrahim Yakuba shi da adda shidda yanzu da ya fito ya shiga cikin rinjaye kaga kenan an zama 133 rinjaye nan ga kuma ita adawa ta zama 33 to kaga dogon rinjaye wanda duk abinda gwamnati ya so a yi cikin majalisa dole in an ka zo da shi zai huciwa a samu ci gaban kasa
wannan suna cewa kamata ku ɗan siyasar Niger ku rika dokar risk shi zaman to kuna aiki da risk ba dole inda kuka ga wato kamar tukunya tana balbalniya can kuka yi
kamar yadda na faɗa maka Haruna ai in ka diba mu jam'iyyar mu ta ta jamhuriya kullun shugaban mu yana aiki da nazari da neman yadda kasar za ta samu zaman lahiya ba yana nufin ne ba yana nufin me zai samu tunda kamar yadda na faɗa maka kowa ya san shugaban ba makwadaci ne ba to saboda haka kenan kaga babu magana a ce mun dauki wani mataki na nuna wasu abubuwa ne suke sa mu bi dan bugudun adawa ko dan gudun wani abu tunda nan da yanzu ma yan kadiba ai yanzu ai cikin rinjayen muke yanzu da yake mu mu cikin rinjaye duk da tarihin siyasar kasar ga tun ga tarihin siyasar kasar ga ai babu shugaban da an ka zo ai yadda gwamnati ya shiga cikin gwamnati sannan kaso da an ka bashi kuma yabba magoya bayan shi ya zamana gida to kaga kenan shi yake nuna muna shugaba ne wanda yake da hankuri da juriya kuma da diba taimaka ma kasar ga da kuma sauran abubuwa da kuma tausaya ma kasar ga
wannan magana ce saboda wagga matsala ta adawa kai bayanin babu hankuri kuma gashi an dade ba kai ga mulkin bashi yasu kamar ire-iren ku ka tattu manyewa da cikin mota tun bata taka burki ba
ai ni ban tuma koma wurin farkan kowa ba duk wanda ya ce ma na koma
a wata tuma ne da cikin mota
kai ni na ce maka ni ka saurara ban tuma koma bisa farkan kowa ba in ni in kudi ni ka so ina so na san inda ni ka taya a samu kudi
kuma a dan siyasa wanda zaka bi
kuma abun da nake so ka gane saurara ka ji siyasar Niger in ka an Allah kai mu lahira sai ka ga hisabi tun daga talakawa za a dauko wa zalunci kanin akai ga mayya saboda talakawa an cire tasu su zabi mutane akan adalci su zabi mutanen da sun ka cancanta su zabi mutanen da za su fidda su a cikin matsala su zabi mutanen da addicin tsoron Allah talakawa ba su iya zabi sai an biya shi su ta dalilin haka ranna an ka haihu yan siyasa wanda duk ya hau bisa mulki sai shi koma barawo sai yayi sata da ya san bai samu bai kuma samu mulki bai kuma samu kura gurgurdun muwayin dinka gurgurdun kurku
kuma ko shi yasa an adawa kaga ganin suna bayan masu ikon don da kai magana
sun sani in duk wanda bai da muwayin bai da kura talakawa su da kansu suka mai da yan siyasa barayi babu muwayin ba a samu kura saboda haka kurun nan da kake gani suna wani kamin shi kai kamin ayi zabe shi kai su kai cikin iko baka san asarar shedowar da ya ba da dalilin haka ne in ana son al'amura na kasashe daidai ta shiga ru shi taso daga talakawa nan da kaka cewa suna cikin musiba suna cikin azaba su ka kada kasa cikin musiba cikin azaba saboda suna abbasu zaben kowa sai da kudi su kuma wadanda sun ka san kudin su sun ka sa an ka zabe su sai sun hiddo su sun saki su aje wadanda sun kai asara su aje na saki sayan ku gobe ta dalilin haka nan su yan mutane yan fartutukka ka gudun zama cikin adawa saboda da ka talauce fartinka ya mutu in ku cikin sa ba mai da kai
dan baban mun ce ni ka da ji abinda Maitra Dulumun ya ce wato musamman da an samu titu kuma sai ayi kokari a tarso suna aka raba mutane shi yasa mutane su ko ba su hankuri sun ga inda ganima take ta an cika rumbuna su ma sai a ba su nasu rabo shi yasa dole aka barin adawa a muhaci masu mulki
dazu abokina dan haka kulla yayi wata magana wadda ko da yake ba mamaki tabban ba saboda shi shugaban kasa na yanzu wato Mushallakwalla kuma kowa ya gani yanzu ga makarantun ne nan ana ta yi barcan amma ana so ana ma raba mata da maza kuma irin bidijan da an kasa kamar da jadi ka magana cikin tsaho to ne a ganin babu kasar da an kasa bidije cikin kasashen ga masu kewaye da mu wanda aka unwani da tsahonin Niger babu kasar da kai kuma Kadiba mu duk tashi hankalin ga da akai babu abin da an kai kire nan cikin kasar mu cikin kasar mu babu wasu rebel koko wasu yan kidnapping koko wasu yan boko haram babu su koko yan tahajjud babu su duk zaka muna na son kai kuma da iko Allah da hikima Allah abubuwa nan ta yi suna tahawuwa to shi na nice maka Haruna abinda yake ban mamaki cewa wai mu jam'iyyar Independence Tarayya wai abinda muke kaman mu amshi muna amsa mutane yan adawa suna komawa cikin mu shi man cewa dai mu ma mu yi adawa an yi muna tayi babu irin tayin da shugaban kasa tanje na wannan lokaci bai muna ba
mun kace
a saurara ka ji ba abinda nake nuhi babu irin tayin da bai muna ba tayin da duk kasar da babu a da mai diba ga ka yadda aikin gwamnati ke yi mai diba da aikin gwamnati ke yi Haruna Mamman Bako to kasar nan ba ta yi gaba don hakan ga muka ce ka diba ka saurara mu yanzu muna sa ga lokacin da mun kai ada muna sa ido kwarai ga aikin da gwamnati ta yi tunda akwai lokacin da duka ƴan jam'iyyar Independence Tarayya kama makin duk wata mai girma Alhaji Muhammadu Isu shugaban mu na wannan lokaci shina gamuwa da Tanja Muhammadu mutane mu ba mu sa abin da yake yi ba banda Allah da shi Tanja da Muhammadu Isu babu wanda sa abin da suke yi to ya hoda muna da mun ka matsu abubuwa na suka yi na kishin kasa da ya gwabci yace shina yi shina son shi ta zarce ka taba ganin lokacin da sun ka hadu
amma sun ka ba haɗa kuma sabce mai ta adawa kai 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 don
ku ce karanta amsa akai mu yanzu in dai wannan ne laihin tarayya ko Allah ya ƙara watsar da su jam'iyoyin in dai amsa su shine laihi mu ba mu bara amsa duk wanda ya kawo kai ne ba mu hwashin amsa shi
muna fatuwa da kansu mutane
wannan ayyukan da shi mai girma Muhammadu Isu da ayyukan da mai girma Alhaji Bazoum Muhammad kai shine ka maido da su
Musa Karhe ya kace ganin makomar wannan adawa a cikin wannan kacici ana ganin ga ta yi rauni kuma ana samu wasu kusoshi na ballewa suna biyan masu mulki
alhamdulillah kamar da ni cikin da bugga babu tabbiya ni irin magana dan horon wallah da ya sanya kwade gaskiya na tsakanin da Allah
wata kuma ya fadi
abun da gai saboda matsalolin da a cikin kasar ga ya kwadi shugabannin nan da sun kan jagoranta suna cikin cuta suna cikin matsala akwai ba su aiki ba
ba cuta ba ne aikin da
no ba ni da ka sa wani aiki
ce aiki
wani aiki ba wani aiki wanda an kirga an kai kuma ni na ga maka ni na goye ba magana da a rashin diyaucin ƴan adawa waɗanda suka tadda hannunsu domin a ƙara musu abin duniya saboda mu yau talaka da muke nan ga muke cikin siyasa ba ka saurara duka na ruwanmu duka hashi ban ɗebewa bai muna adalci ba kowa ne ne mawaɗi ne don mi za a tambaya ta waɗe bai adalci ba na ce haddi bi taifi mun kowa ne ne inda ya goyi wagga na a ƙara musu kuɗi don zalunci saboda mu da abbansu talaka na kacce muke zamana nan mu ba kamar yadda ka je metar mummu ne a ce maka ba kuɗi ne ba suka samu cikin siyasa
to amma kamar ana ganin wani
amma
ana ganin wani bi su dole su yi haka nan saboda sadar su
dole su
gida dole sai su raba su
ba kuɗi mu ba kuɗi sun ka samu cikin siyasa in kuɗi sun ka samu cikin siyasa da zu cikin siyasoshin da akwai da zu mun taimu mun bi kuɗin to sai ya zan ba mu iya gaya ma yau abinda siyasa ta ci gare mu yadda muka ɗauki siyasa in mun ɗauki addini haka Allah zai samu aljanna yadda muka ɗauki wanda muka bauta mu siyasa in da mun riƙe addinin mu haka wallahi za mu shiga aljanna dan haka kenan wagga maganganun da kaga ana yi kuɗi wani na aka ba yanzu dai nan da nake ka san ko jikka gabban da misali in wada ma amma billahi la ilaha illallah duk da miliyan 20 an ka ba ni ban koma cikin jabiya mai iko Qur'anin Allah ban koma dan da in koma cikin goma in bar kasar ga in kai tsorin da da dan mi zan tsaya ba ba son kasa saboda mi saboda wa'anda zan kawo ma ba ai son kasa ne ba ni na son kasa shiki ni ga gudana
talakan ku na gidan kwado
ni ga gudana ci
kasu ga hawa
to madalla masu sauraron mu a nan muka zo karshen wannan muhawara kuma sai mu ce mun gode ma Musa Karhe shugaban adawa nan birnin Kwanni dan ba mun mance ni na jam'iyyar PNDS Tarayya Habibu Mummuni na kungiyoyin fararen hulla magatakarra ne na kungiyar sunan rashin birnin Kwanni akwai Maitar Abdul Mummuni wanda wato ya ce shina tsayin da gigin yanzu duk da yake na ce ya tumanye da cikin mota ce bai tuma ke ba ta kwada sai kuma Abdurrahman Idris Kado Soja koronatar na jam'iyyar NPR Janguriya da Jadi Lumana da kun kaji shina ta wato hargowa cikin wannan muhawara to daga nan sai ce muku assalamu alaikum
anan shirin ya kawo jiki baki daya
idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Haruna Mamman Bako wanda ya shirya kuma ya jagoranci shirin daga binnin kwanni sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take Minibundes fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi ga ta nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
Assalamu alaikum sunana goodness my goodness produce salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kalisha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
Niyar Plateau ce
Jihar Plateau a ina a Jihar Plateau
Niyar Lantang ce
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su
to kaman me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma business ku kade ba muna so mu ga lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba sai yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ya baki sha'awan zuwa garin Abuja ki wannan kasuwanci da kike yi kike bar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba nazo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine nan zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi har lantan
to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki
gaskiya a Najeriya yanzu ga baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mun kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya
to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa
kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai wannan kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara
to kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka
da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 da depend yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je uje mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200
to Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja
ina zama a Jikuri
anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first three. Kuma haya akwai dan sauki wahalar motar ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 tafiya da dawowa 1
to kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa
kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan dade masu dan saukin gida 150,250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale.
Dani ba be bari na shi dadi ba uban na za yaro zamani idan mu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ta baka tuba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka tuba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya na son a ce na yi ni zaki takaduna ko wai na yi kwaliti zama doctor da gida ga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayan ka o baba na tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya hey 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 ubana dai ya haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba ubana da yaron zamani ke damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaki ya da ta baba bane gani nan ba da tsaya baba bane wannan na sauka da cikin ta baba bane nayi kwace da ta baba bane hey 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 haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na ga yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa uban ni mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa uban ni mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa Shaki ya da ya ba 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 ne Gani nan ba da tsaya ba 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 ne
Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.